السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وإن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايع كبرك متسادوا وأن مسألة متارة على البركة لنتي قباء ذكرات من عمدة الأحكام، ولف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. Ina sa ran a nan nawa muka tsaya? Anta ya gangari na kadonan ban taho da littafin nan ba. Ala'ai, muna iya komawa mu bi wannan harkon babin duddan mu karasa, in ma ina tunanin bai huci ba hadisi guda biyu wanda suka mana saura ba, mu karasa mu shiga sabon babi insha Allah. Kamun shi na so na tunatar da kaina da ‘yan uwa a kan wata mas'ala ko ƙarƙashin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hadisin da Imam Tirmidhi ya hutar da shi, haka Ibn Majah ya hutar da hadisin, shi ma Imam Ahmad ya hutar da hadisin, kuma sai inganta hadisi. Hadisi ne wanda Mu'az ɗan Jabal ya rawaito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Bayan Mu'az ya tambaye manzo Allah irin abubuwa wanda za su taimake shi ya samu rago a duniyar shi da gobe kiyama, ya nisanta da abin da zai tabar da shi ya tanada mai tozarci a gobe kiyama da rayuwar shi ta nan duniya. Karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Mu'az, ala ukhbiruka biman laki zalika kulli, shin bazan baka labarin ba abin da zai hada maka dukkan abubuwan da na zana maka wanda za su kusantar da kai, su sanya ka gidan aljanna, su nisantar da kai da wutar jahannama? Yake cewa bala ya rasulullah, yace kwarai ku ya ma'aikin Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kama halishin shi, sai yace mai kuffa alaika hada, ya kai Mu'az ka kiyaye kanka da wannan halishin naka, ka kame kanka da halishin ka, ka san me zaka faɗa, ka san wata irin magana zaka furta a cikin jama'a, ka san me zaka faɗi wa abokin mu'amalarka, ka san yaya zaka mu'amalance su wurin bangaren halshi. Sai Mu'az yake mamaki, yake cewa shin ana kama muni da abinda halshi din mu take furtawa manzon Allah? Yake cewa kai canka ya kai Mu'az, ai wannan abu ne wanda ya kamata a ce ka san da shi, kuma amma ne kake nunawa kamar baka sani ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace mai saklatka ummuka, da amma ba a yi ka ba ya kai Mu'az, da amma an yi barin ka, ba wai yana nihin kalma ba haka zambo ba, yana nihin kai canka, ai wannan abu ne wanda kamar yana mamaki, kamata ya ce kai Mu'az a matsayinka ka san wannan mas'ala. Sai yake cewa shin mutane da ake jehu huskokinsu, ake jan huskokinsu, ana kiwata a cikin wutar jahannama, shin wai ana kiwata ne haka in ba abinda halshinan ba suke girbawa ba, abinda halshi yake furtawa? Kasancewar yanayin da muke ciki a yanzu, zaka samu wani abu ne zai ji kurum, zai ƙara iya ƙarawa yanda shi yanda zai horanta wa kanshi, ko ya horanta wa mutanen shi, ko kuma a ce a'a in dai labari ne sai su wane. Wallahi tallahi mu sani duk abin da zan mu furta, wallahi ana nan ana rubuta mana. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, babu wata kalma wanda bawa zai furta face, wallahi ana nan ana riƙidaye mai, ana kiyaye, ana rubuta abin da ya furta.
kuma wannan abin da ka furta shine wanda zai maka hujja a gobe kiyama. Abin da ka furta tilas ubangijinka sai ya kama ka da shi idan ya kasance koma bayan haka. In alkhairi ka furta a sakanta maka da alkhairi, in sharri ka furta kuma a maka akasin haka. Haka mu yi kokari mu kame halshinanmu ga magana wadda take ta sharri, ko magana wadda za ta haddasa fitina, ko magana wadda za ta sanya a yi ta jita-jita har ya kai wani ya ji bai jin daɗi a jikinshi. Manzo Allah yana daga cikin siffa ta mummuni yake cewa idan baka da abin da za ka faɗi to ka yi shiru. Shirinka shi ne mafi alkhairi a gare ka. Don haka mu yi ƙoƙari mu kame harshenmu a kan faɗar abin da ba haka ba, a kan faɗar kai ko da abin gaskiya ne in dai za ka yayata a kan abin da wani ba ya ji daɗi ba idan ka faɗa ba, yi ƙoƙari ka kame bakinka, shi ne alkhairi a gare ka. Wannan ita ce karantarwa ta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wallahi kada mu taɓa mantawa duk abin da za mu furta Ubangijinmu yana nan, yana Ubangijinmu ya riga ya sanya waɗanda suke mana lissahin abin da muka furta kuma suna nan suna rubutawa. Da haka mu san me za mu ringa furtawa, mu san me za mu ringa haɗi wa junanmu, mu san me za mu ringa yaɗawa a cikin al'umma. Duk abin da za ka yaɗa to ka tabbata wallahi kana da kamishin shi a gobe kiyama. Ranar da za ka yi nadama wannan kalmar da ka furtar da ita ba ta ƙara maka komi ba a rayuwa, ba ta ƙara maka daraja ba a cikin mutane ba, kuma an barka da rahimta. Allah kiyaye mu. Hadisi na 382 mu karanta sa a gulguje, kasancewar biyu ne na ƙarshe ina tunanin wanda gumi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam مالي يا كاوي جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك. Wannan muna cikin babi wanda yake mana bayani akan yin addawal. Duk alƙawalin da bawa za ya ɗauka tsankanin shi da Ubangiji to wajibin shi ne ya cika wannan alƙawalin. Hadisi na farko, hadisin Umar ɗan Khattab, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa na faɗi wa manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, nace ya ma'aikin Allah inni kuntu nazartu fil jahiliya, lalle ni nayi addawal a lokacin jahiliya. Lokacin jahiliya lokaci ne na kamun musulunci ya zo. Bayan zagon musulunci ma mutane ba su bushe ba a cikin jahiliya ba, madamu ba su musulunta. Umar ya zamana a cikin jahiliya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta kira, yana ta kira bayan addu'ar da manzo Allah yake cewa Allahumma ahdi, manzo Allah yake addu'a da Allah ya shirye zume da Umar guda biyu, shine imma ya kasance Umar bin Khattab ko kuma ya kasance Abul Hakam, shine wanda manzo Allah yake ce mai Abu Jahl. Umar ya rayu a cikin jahiliya kamar yadda dai muka karanta tarihin shi a cikin Rijal wa Nisa' hawla Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa to lokacin da suna cikin jahiliya, ana cikin botar gumaka, ana cikin shan giya, ana kaza ana kaza, yake cewa sai yayi addawal da zai yi i'tikafi. I'tikafi shine mutum ya sha makance kanshi akan ibada kurum, yana neman kusanci da Ubangiji a cikin masallaci. Yake cewa a ina a cikin masallaci wanda yake na harami nan Ka'aba kenan. Yake cewa a wata riwaya dare guda, a wata riwaya kuma tsawon yini guda. Kala da ya wadiyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin addawalin da yayi, manzo Allah yake ce mai aufi bi nadarak, ya kai Umar ka cika wannan addawalin da kai, madama ibada ce, abu ne wanda zai kusantar da kai da Ubangijinka, kai kokari ka cika shi. Hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Umar yarda Allah shi tabbata a gare su, yake cewa annahu naha anin nazar wa qala innahu la ya'ti bi khairin wa imma wa innama yustakhraju bihi min al-bakhili. Wannan hadisin shi ma mun karanta shi, hadisi ne daga Abdullahi dan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, daga Annabi mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa lalle manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi hani akan yin addawal. Yake cewa lalle addawal la ya'ti bi khairin, baya zauma bawa da alkhairi, abu ne wanda cikin yalwa zaka samu ko cikin wani kunci kana so Ubangiji ya hutar da kai daga cikin wani hali da kake ciki, sai kai alƙawarin idan na samu kaza Ubangiji zan yi kaza. Shi kuma wannan abin da ka dora wa kanka ba lalle bane baka iya shi ba, shine manzo Allah yake bayyana mana innahu la ya'ti bi khairi, lalle baya zauwa da wani alkhairi, saboda mutum yana tabbatar ma kanshi ko yana dora wa kanshi abin da yake ƙarfin shi wanda zai kasance da kwayoyi a tare da shi. yin wannan abun zai gadar mai da wani abu wanda yake na wahala yake cewa wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil a kalkashin addawal ana hutar da marowaci wanda bai iya tsayawa yayi abinda aka umurce shi ko daga cikin nafiloli ko daga cikin abubuwa wanda aka umurce shi yayi a lokacin da ake iya fahimta wane ne mun yi dogon bayani sati da ya gabata wancan sati da ya gabata akan wannan hadisi ine muka yi bayani akan lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan yin addawal kuma asalin hani anan da yazo akan haramci ne saboda babu wata karina wadda take sarrafa shi daga haramci zuwa ga ibaha kuma dalilin da ya sanya manzo Allah yayi hani a gare shi ya allala yace innahu la ya'ti bi khairin lalle addawal baya zuwa bawa da wani alkhairi saboda ainihin bawa zai ringa tunanin yin ko zaton da yake yi ko alƙawalin addawalin da yayi idan ubangijin shi ya yaye mai ko ya bashi zai yi kaza ubangijin sai ya yaye mai sai yake tunanin a'a ai albarkacin wannan addawalin ne kaga nan kaga yi mutun ya huta daga mas'ala ta qada wal qadar ya koma kan wani abu wanda bai dace ba ta sanya aka hana shi kuma wajibi ne a gare mu mu imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri ba wai cin bautarka ba ko rishin yin bautarka ba ko addawal in ka ba shi bane zai sanya ubangiji ya baka ba ko kuma ya yaye maka abin da kake cikin shi ba kuma abu ne wanda ubangijin ka ya riga ya kaddara maka kadda wai shi mai addawal yayi tunanin wannan addawal din da shi ne ya sanya ubangijin shi ya yaye mai kuma da yayi bayani akan baya zawwa da alkhairi anan ake iya hutar da marowaci ubangiji ya riga ya kaddara mana duk abin da yake wajibi a gare mu na daga bauta mu aikata to wannan zai takaita akan bauta sai lokacin da ya shiga cikin wani abu kurin ko kuma ya kawo abin da yake wajibi ne a gare shi ya nisanta da duk abin da yake nafila a lokacin da ya samu jihalin kumci a lokacin nan zai nema ya ringa yin abin da yake nafila misali ya farlanta wa kanshi ko ya dura wa kanshi za ya azumi kaza shi kuma wannan azumin a halin da koma bayan azumi na farilla ya koma azumi na nafila ta tawwi kenan to a lokacin da bawa ya dora wa kanshi a can da baka yi ba sai da ka shiga cikin kumcin nan za ka yi duka wannan anan ake gane marowaci shine wannan hikimar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani yake cewa wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil sai kan mas'alar ita addawal in da kai malaman da suka ta yi akan idan ya kasance biyayya ce ga Allah to ana karhanta shi yana kasancewa makruhi ne amma dai yin barin nashin shi yahi min babi abula sai hadisi na gaba hadisin Uqba bin Amir yake cewa nazarat ukhti an tamshi ila baitillahi alharam hafiyatan fa amaratni an astaftiya laha rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fastaftaytuhu fa qala li tamshi wa li tarkaba wana hadisin shi kuma daga Uqba dan Amir yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa il uwashi tayi addawal zata tahi dakin Allah kenan Ka'aba a kafa ba tare da ba ta sanya boni takalmi ba sai ta umurce ni da in tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan addawal inda ta yi ba ta kalmi a kafarta za ta taka ta isa zuwa Ka'aba sai na tahi na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa li tamshi wa li tarka ta tahi amma dai ta hawo abin hawa kina wannan tayi addawal akan abin da yake nan mun yi bayani akan abin da yake al'ada da abin da yake ibada idan mutun yayi addawal abin akan abin da yake da al'ada kuma da ibada to zai yi abin da yake ibada ya nisantar da kanshi akan abin da yake na al'ada misalin ta dora wa kanta za ta tafi a kafarta ba tare da ta sa takalmi ba to wannan aka nisantar da ita saboda bai cikin ibada da abin da ku bai cikin ibada ba dora wa bawa ba to abin da yake kuma da'a ne shi kuma ibada ce shi kuma wajibi ne idan mutun yayi shi sai ya zo da shi aslan mas'alan shi addawar in mas'ala ce an karhanta yin shi idan ya kasance kuma da kai an karhanta yin shi addawar amma dai idan mutun yayi shi to wajibi ne sai ya cika shi wajibi ne mutun sai ya cika shi shi sanya wa'ansu daga cikin malamai suke cewa duk abin da ya kasance mubahun ne ba wai baya daga cikin sunfin ibada, to idan an yi addawar da shi ana iya sarayar da shi, abin da yake ibada shi kuma za a ɗauke shi a cika shi a matsayin addawar. Kuma ƙarƙashin hadisin zan mu iya fahimta lalle ba a ibada sai abin da Ubangiji ya shar'anta. Ubangiji bai shar'anta mana ba idan za mu tahi harami ba mu hudda takalmin ba mu je a ƙafa ba. Ya shar'anta mana kurum tahiya. Ayaya mutum zai ya tahi shi ya sani almuhim mutum ya tahi. Kenan duk abin da zai isar da kai wannan baya daga ciki, idan ka dora wa kanka wannan baya daga cikin addawar an sarayen maka da shi, amma dai tahiyar da ka dora wa kanka wajibi ne sai ka tahi. Sai hadisi na gaba, hadisi Abdullahi dan Abbas yake cewa أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضيه عنها. وانا حديث إمام البخاري دا مسلم دكان سمتر رشي حديثي هنا دا عبد الله دا عباس يرضى الله اشتبت أغنيش يكي تيوى استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sa'ad dan Ubada ya nemi fatawa abun manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi akan fi nazarin kana ala ummihi, akan wani addawal wanda ma'aikiyar shi ta yi. Yace tuwfiyat qabla an taqdiyahu, ma'aikiyar shi ta rasu wannan addawal inda ta yi bata cika shi ba. Shine yanzu ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya addawal in ya saraya akan ta ko kuma har yanzu yana kan ta. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله مسيرا ده امنت الله اشتبت ا غري شي كيتوا فقطه عنها يا كاي سعد بن عباده كتكاوا ما ايهيكا wannan addawal in da tai wannan shinke nuna mana lalle addawal ibada ce kuma ya zamanto wajibi a cika shi kuma idan ba a cika shi ba wajibi ne a rama wa wanda ya dau addawal in koda bayan shi. Nan duk da hadisin ya zo a kumshe bai bayyana mana wani irin nau'i bane ba na addawal ba. Ibada ce ta gangan jiki ko kuma ibada ce ta dukiya. Ala ai in ma ya yi kasance wajibi ne mutum ya cika. Dalili da kwai hadisi wanda yake a cikin sahihaini, hadisi ne wanda yake marfu'i wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man mata wa alaihi sawmun sama alaihi waliyuhu. Duk wanda ya mutu da kwai azumi akan shi to waliyin shi zai cika mai, shi zai rama mai wannan azumin da ya sha. Misali wane ne ana sa ran rashin lahiyar da yake cikin ta zai warki. Akai azumi na Ramadan 1 2 3 4 na biyar he kwanta bai ji dadi ba, na hudu na shidda haka, na bakwai ya kai na goma sai Allah amshi ran shi. Kenan ya azumci nawa? Ya azumci kwana hudu aka yi ko kwana shidda aka yi ana azumi tare da shi, amma dai bai da kudirin da za yi. To wannan azumin guda shidda da suka yi da ya sha alhalin yana a matsayin mai rai, to wajibi ne a yi a biya mai shi. Sama anhu waliyuhu. Haka shi ma mas'ala ta addawal, duk abin da ya kasance mutum ya yi, in ma ya kasance azumi ne ko kuma intar da baiwa ne ko kuma wata sadaka ce mutum ya yi addawal zai yi ko kuma ya kasance nazar ne mutlaq, in dai mas'ala ce ta nazar sai wajibi ne. Idan dai mutum Allah ya mai cikawa bai cika wannan addawal din da yi ba, to waliyan shi su za su cika mai wannan addawal din da yi. Kina idan an ce kuma waliyinka wanda yake iya zuwa, wanda yake iya jibinta al'amurranka, mahinka, danka, wanka, yayarka da sauran wanda dai suke dai al-usul ko kuma al-furu ko kuma al-hawashi, wannan su ne wanda suka yi cancanta su rama maka. Idan wane bai iyawa a sabko kan wane, a sabko kan wane har a samu daga cikin alwaliyan wanda ko ƴan uwa makusanta wanda za su iya maka. Idan kuma ba a samu ba kamar yadda malamai suke bayani, to za a nima makusanta wanda ake aminan arziki, wanda ake tare da su an su ɗauke maka. Wannan wajibi ne duk abin da bawa ya mutu ya bari na daga ibada ko kuma na daga addawal, to wajibi ne a rama. Kamar yanda Al-Qadi Iyad yake bayani, yake cewa ai idan ka dauki mafhumin hadisin bayan bincike yana nunawa lalle addawal in da ma'aikiyar shi Sa'ad bin Ubada ta yi shine nazar ne na dukiya, shi kuma Ibn Hajar yata yake cewa mahma yakun yace zahirul zahiru hadisul bab annahu kana muayyanan ansaji kurum addawal inda ma'ayyar da ta dauka in ma ya ne ne ma dukiya ce ibada ce ta gangan jiki ko kuma ibada ce ta dukiya shi dai ya tabbata akan shi Sa'd bin Ubada kasancewar ba ta da wani makusanci kamar shi shine waliyinta kuma kalkashin hadisin zan mu iya fahimta lalle biyayya ga iyaye ko da bayan ransu wannan wajibi ne yana daga cikin karamci ya kasance mutum idan Allah ya ma ma'aihon shi rasuwa ya kasance yana isar da zumuncin da ma'aihon shi suke isarwa wannan duka yana daga cikin biyayya abinda ka san zaka iya wa ma'aihonka idan Allah ya kaddara babu su to kai waɗanda suke makusanta gare su wannan kuma wajibi ne kuma idan muka dauki mafhumin hadisin zamu gani qarara yana bayyana mana lalle yana daga cikin biyayya ga iyaye ko da wata ibada suka yi addawul zasi ko wata ibada suka sha busu yi ba a rayuwarsa ba to wajibi ne game da kai a matsayinka na da kai shi da Sa'd ya zo a matsayin shi na ma'aihiyar shi ce tayi addawul bata cika ba manzo Allah ya ce to kai ka cika mata والله تعالى اعلم سي حديثي na karshe kalkashin babu bala yake cewa an ka'ab bin malik radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah inna min tawbati an ankhali min mali sadaqatan ila allah wa ila rasuli fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amsik alayka ba'd malaka fa huwa khairul lak wannan hadisin an samu shi daga ka'ab bin malik al ansari Ka'ab bin Malik al-Ansari yana ɗaya daga cikin mutane guda uku wanda suka yi tahiyya yakin Tabuka bayan mun yi bayani akan yakin Tabuka akan yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirye wannan rundunar da irin tsanani da aka samu a wannan lokacin ya kai ana nema aka rasa yaya za a hada dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shelanta duk wanda yake da dan abin da yake da hannun shi ya zo ya hada shine ai a lokacin nan kissa shahararra ta Julas da shi da yaron agolan da yake rayuwa a gidan shi yake cewa nazo ina majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naga kowa yana dauko dan abin da gare shi yana kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuciyarsu kuma tana radadi akan da suna da abin da yi haka da sun dauko sun bada yake cewa ni kuma na san mijin babata yana daga cikin masu kudi a wannan lokacin na ganshi bai zo ba kuma yana zawwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana komawa shi bai kawo nashi ba yace an yi kwana ɗaya na biyu na uku nace wani wai baka dauki wani abu kai ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a shiryar rundunar da manzo Allah zai shirya ya tayi yakin Tabuka ba yake cewa kai bari mu fadi maka yaro inda abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi to cikki ma yi mu hankali kun gani illan munahunci kenan za ya zo ya zauna tare da kai amma dai idan ya kware baya za ya nuna inda zai yi imani da abin da kake faɗa ko abin da kake aiwatarwa to shi kima yi shi hankali ga irin abin da ya faɗi gaban yaro gaban goga akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'awar da manzon Allah yake da cewa a tahi ayi yaki Allah zai ba mu nasara dukkan wannan abubuwan da manzon Allah yake faɗa da irin wahayin da yake faɗa inda da gaske ne yace to jiki ma yi mu hankali yaro ya fara karkarwa yaya za a yi a ce wannan mutumin wanda shi yake jan hannuna yake kai dukkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nake huta sallah a lokaci a ce shi yake furta wannan magana ya koma gehe yana tunani in na bar shi na ha'inci Allah da manzon shi in dai ban tayi na hudu manzo Allah ba in kuma na tayi na hudu to na keta dukkan wata alhurma na wannan mutumin wanda ya muni na kyautatawa da ya muni ina maraye ya dauko ni ya kula da ma'aiyata ya kula da ni daga karshe dai yayi yanke kudirin zai da ya hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai faruwa sai dai ta faru ya kama hanya ya tafi wurin manzo Allah yace ka san alaka ta da ni da Julas kwarai kwa yace to kaji ga abin da Julas ya faɗi kai tsaye munafukan da suke gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fara aibantawa yaya kai a dauko ka a maka riga a maka wando a maka dukkan gatan duniyar nan amma dai cin mutuncin da zaka ma mijin babarka manzo Allah ya tura a kirawo Julas ni na hadi a gaban manzo Allah ya karyanta yaro yaro yana ne yana ta karkarwa yana zubar da hawaye ya sani ba abin da zai hutar da shi in ba wahayi ba shine a kai tsaye ubangiji ya saukar da yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalmatal kufri wa kafaru ba'da imanihim yake cewa ai manzo Allah za su ringa rantsuwa akan abin da suke faɗa ai abin da suka faɗa hakan yahlifuna billahi ma qalu su kuma a can baya laqad qalu kalmatal kufr sun furta kalma wanda take ta kahurci kace a ai abinda manzon Allah yake faɗa in dai gaskiya ne shakki ma yi ka hankali wata kalma ta kai wannan kalmar kahurci aya da ta sabko kai tsaye julas ya fara karkarwa yayi ne mutuba yake cewa a lokacin nan wannan denunciation inda yaron nan yazo ya me ita ta sanya ubangiji ya shiryar da shi kuma ya kyautata musuluncin shi a wannan kuma yaji ba wani wanda yake so a saman duniyar nan bayan manzon Allah kamar wannan yaro to lokacin da suka tafi yakin aka tafi yakin Tabuka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mun yujahiza jayshal usrati falahul janna wane ne zai shirye runduna wanda za ta yi ta tunkari rumawa a garin Tabuka Allah ya lamunce mai gidan aljanna wannan shi yake nunawa dukiya tana da muhimmanci a nemi dukiya wala salewa Allah da tar da mu yake cewa wa zai shirye runduna kun gani ba a ce ba wa kayan ƙarfi ba da wani abu ba kurum cewa aka yi wa zai shirye runduna abinda gare ka ka dauko ka bada a shirye ka bada iya gudunmuwarka wanda za a shirye runduna a tayi a dauko kalmar la ilaha illallah Allah mun ce maka gidan aljanna kai su sun more Allah da tar da mu Allah ƙara mana soyayya sai ya sanya mu tashi tare da su yake cewa a lokacin da nata hina tattaro abinda na tattaro gudunmuwar da na bada ba wanda ya bada ta raƙumai dubu ne ko ɗari ne ya bada da ukiya dubu nawa ne da ukiya ɗari nawa ne ya bada kusan alaful darahim ya ɗauka ya bada dukiya ta azo a gani aka shirya runduna wadda ta kama hanya ta tahi ta yi yakin ta tahi didda a gwabza da rumawa Allah ya kaddara sun tahi suka tarar da kowa ya watse sun bar dukiyarsu sun bar kayayyakinsu a ran cikin garin sun watse su ƴan garin su rumawa shi kuma yana daga cikin baiwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ubangiji ya bashi ya baiwa al'umma shi shine yake wannan surtu bir ru'bi masirata shahri an sanyawa abukan adawata gwalgwadan tsawon wata guda suna cikin farmaki daga lokacin da suka ji labarin na shirya wannan yana daga cikin ni'ima ko baiwa da ubangiji yayi wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da yau runduna ta musulmai zata ce zata tashi ta taita yaki wata runduna ta kahurai tsawon wata guda Allah zai girgiza su da tsoro a cikin zukatansu sun zo aka samu kurma aka tattaro ganima ita ce ake kiranta da alfai duk dukiyar da aka tattaro ta an tayi a gwabza yaki ba a samu aka gwabza yaki ba aka tattaro ta makai dukiyoyi duka aka dawo da su ita ce ake kiranta da alfai ita rabanta yana shan bamban da raban ganima ganima wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wal rasul wal zil qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillah ita kuma alfai lil fuqara al muhajirin wannan cikin suratul hujurat ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء وما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا شي كعب بن مالك munahukai sun bada uzurinsu sun zo sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kalli ba kai wane ne ba bai nema ba ya sanya cikin kai yake ba sun zo sun yi ƙarya sun bada uzuri na ƙarya manzon Allah ya karbo uzurinsu su kuma waɗannan mutane guda uku Ka'ab bin Malik ɗaya daga cikinsu da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa suka yi suna da abin hawan da zai isar da su har zuwa Tabuka amma dai kurum iyali da garka lokacin nan lambu ya dan taso garka an shiga ba a san a huta yace kullun yana cewa zai cimma su manzan Allah, zai cimma su manzan Allah. Yace har sai da aka ce ga su manzan Allah sun juyo za su na dawowa. Yace yau har a lokacin nan ya rasa miki mai dadi. Manzan Allah ya idan ya zo yana sansani a nan cikin masallaci kafin ya shiga gidan shi. Duk wanda bai tahiyaki ba ya zo ya bada uzurin shi. Muna hukai sun bada uzuri na ƙarya. Shi kuma Ka'ab da ƴan uwan shi guda biyu sun zo basu da wani uzuri da za su bada. Ka'ab yake cewa na sani wallahi inda zan yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in tsara shi. Allah ya bani iya ya bani fasaha da iya zance. Yace da naga dama zan zo in tsara manzan Allah ya tsaru. Yace sai dai kuma abinda zan samu a gun Ubangiji na daga laifi na daga zulubi. Yace kuma Ubangijin nan yana iyawa ya sabarkar da wahayi ya ƙaryatar da ni. Wata fadiha ta kai wannan a ƙaryatar da ni ƙarƙashin wahayi. Yace kurum na ji tsoron Allah na zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na bayyana mai wallahi ba wani uzuri. Kurum bin tahi bane ba kuma wallahi baban da daga cikin mu na okai. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace to ku koma gehi. Ana aka ce kowa ya kaurace musu. Aka zo aka ce kai iyallansu ma wanda suke kula da su wanda suke tare da su aka ce kawai wanda ya musu magana. Aka ce a kaurace musu iyallansu ma wanda suke tare da su a cikin gida aka ce kowace da tattara ta koma gidan babanta. Sai su kadai. Shine Ubangiji yake wa baqat alaihimul ardu bima rahubat. Duniya ta musu a ce kai yanzu kai duk abin nan arzikin nan da kake tare da su a ce ba mai maka magana. Matarka wacce ma magana, ɗiyanka musu ma magana, ƙarƙashin umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san ai tilasu duniya ta yi kumci. A lokacin nan bayan abu yayi kumci, Ubangiji ya sabkar da aya bayan kwana 30 zuwa 40 ina tunani in bambance ba. Aka sabkar wa ala salatati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu innahu bihim ra'ufur rahim. Yake cewa kaga wannan mutanen guda uku wanda basu yi yaki ba suka zo suka yi gaskiya a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Aka sanya musu takunkumi, aka duniya ta musu umci, kai karan kansu suka kyamaci kansu, ransu ta musu kumci suka rasa inda za su sata. Yake cewa zannu Allah malja'a min Allah illa ilai, sun rigaye sun hudda sun yi zaton babu wata mafaka fa in ba zuwa ga Allah ba. Kurum Allah ne za a zo a durkusa a nemi tuban shi. Ubangiji ya saukar da aya a warware mana wannan abin da muke ciki. Yake cewa sun mata ba alaihim, sannan Ubangiji ya gafarta musu ya karbi tubansu. Yace kuma Ubangijin nan inna bihim ra'ufur rahim, tabbas Ubangijin nan tare da su me tausayi ne kuma mai jin kai. Kuma haka Ubangiji yake ga kowanne daga cikinmu, yana tausayin mu yana jin kanmu. Duk irin abin da zaka shiga ka tabbata wallahi ba wai don Ubangijinka ba don bisan ka bane ba. Ubangiji ya tanada maka mafi alkhairin abin da kake tunani ne she sanya. Baya yiwa rayuwar dan adam ta tahi ba tare da an jarraba ba. Tilas a jarraba bawa. Am hasibtum a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kurum dan shikenan ka zo ka ce kai ahlu sunna ne, ka kama ka ajiye gemu ka daga wandanka ka ce wai Ubangiji baya jarrabe ka ba. Wallahi tallahi a wannan halin ne ma Ubangiji zai jarrabe ka. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. wanda suke tungabaninku an jarrabe su sakamakon imanin su. anan ne Ubangiji ya tantance waye wanda yake da imanin gaskiya, wani ne wanda yake da imanin ƙarya. kuma manzo Allah ya riga ya tabbatar mana hadisin Anas wanda Imam al-Bukhari ya wadar yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsal. mafi wanda Ubangiji yake jarraba su a rayuwarsu ta duniya yace su ne annabawa. aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin abinda irin wahalhalin da waɗansu suke sha kai daidai da horton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kama ba. mutumin da za a hudda shi daga garin shi yana cewa aw mukhriji ya qaumi, lokacin da ake bashi labari ake ce mai za a hutar da shi daga gari, yake cewa wai kai wai duk irin san da ake muna cikin garin nan ana dauka ta dan gidan babban gida dan babban gida dan kabilar Quraysh a ce wai wayannan mutanen wai za su hudda ni daga gari. sai gashi nan suka zo suka hudda shi, yake juyewa yana zubar da hawa yake cewa wallahi tallahi maka kici mafi soyayyo gari a gare ni. amma dai bayan da ya iya ko kalla Taif waye da yawa aka hada shi da mahaukata da yara suka je yi shi. mutumin da yayi kowa a duniyar nan sallallahu alaihi wasallam, kai ba duniya ba, ba wata halitta wadda ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Hadisi Abdullahi bin Mas'ud wanda yake bayyana mana yake cewa Ubangiji sai da ya leka cikin zukatan dukkan bayu daga annabi Adam har zuwa ƙarshen dan da za a yiwa a wannan duniya, Ubangiji ya leka ya gani babu wata zuciya saliha da qiyya wanda ta dace a gama ta da annabtaka, a gama ta da jagorancin wannan al'umma wadda khairu ummatin ukhrijat linnas in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wani wanda ya kai shi, amma dai ka leka irin wahalhalin da ya sha ƙalƙashin jarrabawa. Yake cewa sannan wanda suke kamantacceniya da annabawa, wanda imaninsu yana dab da annabawa, yace sannan kuma kwatankwacinsu, sannan kwatankwacinsu, sannan kwatankwacinsu, sannan kwatankwacinsu, sannan mu insha Allah, saboda mu in muna can ƙasa ƙasa, muna fata Allah dai ya mana gata ya haɗa mu tare da wa'incan wanda mun tabbatar da imaninsu. Allah taimake mu. Shine nan yake bayyana mana irin kumci da shi Ka'ab bin Malik ya shiga, yake cewa qultu ya rasulullah, sai nake cewa ya ma'aikin Allah, inna min tawbati an ankhali'a min mali sadaqatan ila Allah wa rasulihi, yace daga cikin addu'o'in da na dauka nace in Allah ya karbi tubana saboda an shiga cikin kumci, yace zan dauki dukkan dukiyata in ba Allah da manzon shi, shikenan a rabu da ita. Ai da mu albarkacin dukiyar ce mu samu muka ta yakin ba, to tunda ta shagaltar da mu, to idan Allah ya amshi tubana zan dauki dukkan dukiya in ba wa Allah da manzon shi. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah mai tsira da munci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa amsika alayka ba'd malika, ka rike wani abu daga cikin dukiyarka, fa huwa khairun laka, wannan shi alheri a gare ka. Shi sanya koda Sa'ad lokacin da Allah, lokacin da ya kwanta rashin lafiya, yace a ai tutun da manzo Allah mutuwa zan yi yanzu dukiyata na ba Allah da manzon shi. Manzo Allah yace a ai ba wasiya haka, yace rage dai, yace rabin dukiyata, yace a rage dai, yace a yace ɗaya cikin uku, yace to ɗaya ma cikin uku dai Sa'ad gaskiya mai yawa ne. Sabida me? Sabida manzo Allah ya allala yace innaka intazara ahlaka alatan yatakaffafuna khairun min antazarahum agniya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, yake cewa ka bar iyallanka a halin talakawa bayan mutuwarka, bayan Allah ya maka wadata ka bar su bayan mutuwarka suna ta roƙo wane ya zo ya taimaka musu, wane ya basu, wane ya basu har su ringa ganin lahi ɗan uwa, yake cewa ai yayi alheri ka bar musu dukiya wanda su ma za su mora bayan mutuwarka, yake cewa wannan shine mafi alheri. To shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce me a'a Sa'ad ba haka ba za a yi ba, ai ka san idan mutun ya shiga cikin kumci sai ya gani duk wani abu da ya tara a rayuwar nan shirme ne, shi dai wannan dai abin da shi yake nema ya samu hurriya a hudda ne wannan takunkumin da aka dora ne, shine yayi addawal akan zai bayar da dukkan dukiyar shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace me a'a Sa'ad ka rike wani abu daga cikin dukiyar ka, ba a ce ka bada ba, bada amma dai ka rike wani abu wanda zaka amfani kai ma da shi a cikin rayuwarka, yayi alheri da ka ringa zuwa ka bada kuma ka koma kana neman a baka sadaka ko koma cikin layin ahlus sufa, sai manzo Allah ya samu ya basu. A ga wannan bai kamata ba, shi sanya ba a so mutun ya kasance ci ma zamani duk yanda ake in yaya halin nema yake mutun ya tafi yayi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana mummuni wanda yake mai karhi yayi alheri da mummuni wanda yake mai rauni. Mai karhi shine wanda zai ya dauki igiya ya tafi bayan dutse ya yi ice ya shigo cikin gari ya saida yace yayi alheri da mummunin da zai zo ya ringa cewa ku bani ku bani ku bani an bashi ko an hana mi. Sai kalkashin hadisin da kwai mas'ala wadda Imam Ahmad bin Hanbal ya tahikanta an hakaito daga cikin mazhabar shi, yana bayani yake cewa kalkashin wannan hadisin muna iya istinbadin duk wanda yayi addawal akan zai bayar da dukkan dukiyar shi, yake cewa to ba zai bada ta ba sai dai ya bada wani abu daga cikin dukiyar ya bar abinda zai ci zai sha zai juya, yake cewa haka suka haika hakaito. Shi Imam Ahmad ma ya ƙara zurfawa a cikin bayani, yake cewa abinda zai iya badawa ya zai ibada sulusun dukiya, kamar misalin wasiya zai dauka ɗaya cikin uku a cikin dukiyar shi ya bada fi sabilillahi, sauran kuma ya bar wa kanshi ya amfana da shi.
wallahu ta'ala alam. Sai kuma fa'ida wadda a ƙarƙashin hadisin muna iya fa'idantuwa da ita shine lalle sadaka tana ɗaya daga cikin sababban da suke kankari wa bawa zunubai, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa was-sadaqatu tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'u an-nar, yake cewa sadaka tana shahi dukkan zunubai kamar yadda ka san ruwa idan an zuba shi a cikin wuta yake kashe wutar nan murqus, yake cewa haka saka sadaka take yi wa zunubai. Shi san ya Sa'd ya gani ba wani abin da zai iya yi ubangiji ya yaye mai wannan, ko ba wani abin da zai iya kusancin addu'o'in shi da shi kamar wannan sadaka, shi san ya yi kokarin yin haka, zai bada zai yi ta ga fuqara sannan miskinai. Ita kuma sadaka ana fara da ta ne daga karan kai, ibda bi nafsika summa biman ta'ul, kamar yanda hadisin Jabir bin Abdullah hadisin da Imam Muslim ya hutar yake cewa idan zaka fara sadaka to ka fara da kanka, sannan ka fara da waɗanda kake ciye su wasu take kanka, matarka, iyayenka da sauransu. Allah da tarta. Sai sabon babi, malai yake cewa babu al-qada, babi wanda yake mana bayani akan zartar da hukunci. Idan an ce al-qada a lugha a harshen Larabci shine ihkamul amri wal faragu minhu, shine a zartar da wani abu a huce shi kurum, shine ake kira da al-qada. Shine kamar yanda Ubangiji yake bayyana mana a halittun shi na sama, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayni wa awha fi kulli sama'in amraha, ubangiji ya riga ya zartar yayi sama yayi kasa yayi sama a cikin kwanuka guda goma, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayni, yayi sammai guda bakwai a cikin kwanuka guda biyu, ya riga ya hakamta ya riga ya zartar da su yayi su a cikin kwanuka guda biyu. A cikin kuma bangaren malaman fiqh suna cewa idan aka ce al-qada shine tabyinul hukmi ash-shar'i wal ilzam wa fasli al-husumat, shine a bayyanar da wani hukunci na shari'a kalkashin wani abu wanda ya abku, kuma dalilin araba jayayya wadda take tsankanin wani da wani, shine ake zartar da hukunci. Kuma idan muka koma kan Al-Qur'ani zan mu gani Ubangiji ya mana bayani a cikin Al-Qur'ani kan kissar Annabi Dawud alayhi salam, Ubangiji yake cewa fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi al hawa fayudhillaka an sabilillah, ya kai Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard, mun sanya ka kasance mamayin mu a saman doran kasa, khalifan mu a saman doran kasa, dan haka umurnin da muke baka shine ka zartar da hukunci tsakankanin mutane da gaskiya, kada ka ringa zalunci, kada ka yi kokarin ka nisantar ko ka ba mara gaskiya ka bashi gaskiya, kamar yanda aka samu akasi lokacin da halataka nabawul khasmi a cikin saduko, halataka nabawul khasmi iz tasawwaru al-mihrab iz dakhalu ala daud fa fazi'a minhum qalu la takhaf khasumani baga ba'duna ala ba'd fahkum bainana bil haqq wa la tushdid wahdina ila sawa'is sirat, mutane guda biyu ne suka yi jayayya tsankanin su suka duro gidan Annabi Dawud da danya yanki zartan musu da hukunci ya raba musu gardama, a lokacin nan suke cewa fahkum bainana bil haqq, ya kai Annabi Dawud kai hukunci tsakankanin mu da gaskiya, wala tushkit kada haka zame ba, wahdina ila sawa'is sirat, ka shiryar da mu zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici akan hukuncin da zaka mana, kun gani hukunci ne wanda suka zo akan a nemo hukuncin shari'a a aji kuma a raba gardama tsakankanin mu, kenan ba da kai ba zaka mana hukunci ba, wahdina ila sawa'is sirat. Haka a cikin sahihain da kai hadisin Amr ibn al-As yarda Allah shi tabbata a gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, idan mai hukumci alkali ne limami ne ko a cikin gidanka ne kake zartar da hukumci sai kai daidai akan zartar da hukumcin ka, yake cewa to kana da lada guda biyu, yake cewa wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun, yace idan kuma yayi kokarin ya zartar da hukunci fi sabilillahi ba tare da san zuciya ba sai yayi kuskure, yace yana da lada guda daya, shi sanya babu wata mihina ko wata aiki wanda aiki ne wanda bawa a kullun a cikin lada yake, kuma kan aiki ne mai tsoka kamar alƙalanci,
shi idan dai bawa zai tsaya yayi gaskiya to a kullun a cikin lada yake. In kai kuskure lada ɗaya gare ka, in kai daidai kana da lada guda biyu. Amma dai illar shi shine idan aka soko maka wani abu, aka sanya maka san rai, ko aka ci hancinka, ko aka nuna maka a'a ai su waɗannan da za a yi wa shari'a ɗin ɗan gidan su wane ne, ko kuma a'a su ne masu kaza, a lokacin nan yayi ka bi wa san zuciyarka, to ka tabbata ka kai da Ubangiji kun kullata. Shi kuma duk wanda ya kulla da Ubangijin shi man adali waliyan faqad azantuhu bil haram, yake cewa duk wanda ya hada, duk wanda ya gama al'amari, ko duk wanda ya kulla yaki da waliyina, yake cewa kamar da ni ne yayi declaration yaki, haka ai ba ka kai labari ba. Da kai wata magana wadda Ibn Qudama yake yi, dan uwan mai wannan littafin mai almuguni, yake cewa mas'ala ta alƙalanci ko zartar da hukunci ko yanke husuma tsakankanin wane da wane, yake cewa fihi fadlun azim, yake cewa tana da fadla wanda yake mai girma, lakin liman qawiya 'ala al-qiyam bihi, yace wanda Allah ya bashi ikon tsayuwa da zartar da aiwatar da wannan hukuncin. Dan ba kowa bane ba yake da ikon yin haka, shi san ya kaga shari'a ta bada ta haramta wa alƙali yin alƙalanci a halin da yake jin yunwa. La yaqdi alqadi wa huwa ghadaban, alƙali ba zai zartar da hukunci ba a halin da yake cikin fushi. To ita kuma yunwa jinyomi take yi, malamai suka yi isimadi ko da a halin yunwa yaje cikin shi ba wani abu a ciki, to haramun ne a gare shi ya zartar da hukunci. A ta yi dukiyar baitul mal a samo mai abinda za ya ci ya cika cikin shi, idan ya kasance a cikin yalwa hankalin shi ya bude, a lokacin nan zai zo ya zamna ya zartar da hukunci. Saboda me? Saboda ka'a zami a kiwa wani adalci a cikin hukuncin da za a yi. Shine Ibn Qudama a cikin Al-Mughni yake cewa lakin liman qawiya 'ala al-qiyam bihi wa adha'il haqqi alayhi, ga wanda Allah ya bashi ikon tsayuwa akan zartar da hukunci kuma ya bada haƙƙin da ya dace a bada a wurin zartar da hukunci. Yace walizalika ja'ala Allahu fihi ajran min al-khata, kuma dalilin haka ne Ubangiji ya sanya ko da mutum yayi kuskure matakar yana neman gaskiya a wurin alƙalancin shi, yake cewa Allah ya sanya mai lada a ƙarƙashin haka. Kuskure zaka yi amma dai za a baka lada. Yace wa asqata anhu an hukm al-khata, aka sarayar da hukuncin kuskure akan alƙali, a ce idan yayi kuskure yana da lahi, a'a ba dai alƙali ba, idan yayi kuskure ma lada ɗaya gare shi. Yake cewa li anna fihi amrun bil ma'ruf, dalilin alƙashin shi zartar da hukunci da kun umurni da gaskiya da kyakkyawa. Ai wanda za su zo su kawo kansu zuwa gare ka, zaka umurce su ne da kyakkyawa, ka shiga tsakanin su, ka raba musu husuma, ka musu hukunci da abin da Alkur'ani da Sunna ta karanta. Yace wa nusratun lil mazlum, kuma da kai taimakon wanda aka zalunta. Shi wanda aka zalunta bai da wani ƙarfi ko kuma ba wurin ka ba, kai ne ka isa ka sanya a bashi haƙƙin shi. Wannan inda wancan inda yana da wanda zai bashin da bai kawo shi ba zuwa gare ka ba. Yake cewa wa ada'il haqqi ila mustahiqi wa rida'an lizalimi an zulmi wa islahan bainan nas, bayan an mayar ma wanda aka zalunta an bashi haƙƙin shi, kuma za a sulhunta tsakankanin su. Duk lokacin da aka yi shari'a ko da an kwace haƙƙin wani, an maida wa wani haƙƙin da yake ba nashi ba, an kwace an ba wa mai haƙƙin, to za a yi kokari a samu sulhu tsakankanin su. Kuma sulhu khair, sulhu shihi alkhairi a cikin dukkan wani al'amari wanda muke cikin shi. Yake cewa walizalika tawallahu al-anbiya wal-anbiya wan-nabi wal-anbiya qablahu fa kanu yahkumuna li ummihim, yace shi sanya aka baiwa annabawa damar yin hukunci, kuma waɗanda suka zo bayan su ma aka ba su dama. Duk lokacin da wani abu ya samu, to da kai babban jagora wanda zai zamna akan kujerar jagoranci ya zo ya zartar da hukunci yanda ya dace a zartar da shi. Da kai wannan asar na Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa annahu jalasa qadiyan bayna ithnayn, yake Abdullahi ibn Mas'ud ne yake cewa la an ajlisa qadiyan bayna ithnayn, yake cewa in zamuna akan kujera alƙalanci, in yi alƙalanci akan mutum guda biyu, yake cewa ahabbu ilayya min ibadati 70 sana, yake cewa shi yayi alheri a gare ni da in zamuna yi ibadar shekara 70. Wannan asar in a cikin musu'a fiqhu Abdullahi ibn Mas'ud da kai shi haka shi ma wannan Ibn Qudama ya kawo shi cikin juz'i na 9 a cikin wannan insha a cikin Al-Mughni. yake cewa ya zamna akan kujera alkali, da ya zamna akan kujera alkali ya yi hukunci tsankanin mutane guda biyu, yace yahi soyuwa gare shi daga bauta wadda zai yi ta shekara 70. Wannan shi ke nuna mana muhimmancin wannan alƙalancin. Amma dai kuma hadarin shi hadari ne wanda yake mai girma, wanda sosai malamai sun tattauna akan irin hadarin da mutum zai shiga a cikin wannan wangaye. Kuma in ba dan su alƙalan ba, ai da abubuwan da sun takuri, da wani da mai ƙarfi kurum he danne maka haƙƙinka, kurum sai dai ka ce mai Allah ya isa. Shi kuma addu'a wanda aka zalunta batta da hijabi tsakankanin Ubangiji, shine manzo Allah yake cewa Mu'az, wattaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Kaji tsoron addu'a wanda aka zalunta, ko yaro ne karami yace Allah ya isa, to Allahu zai sami Allahu liman hamidawa. Wallahi tallahi kurm sai dai Ubangiji ya dan jima bai kama ka ba, amma dai kai kaga wannan al'amarin a cikin rayuwarka. Shine daga cikin ata'a ne ina tunanin a cikin karatun mu na Rizal muke karantawa, yake cewa ya taba aibanta wani, yake cewa shekara 40 ya zamna yana jiran wannan ranar, shi ma ranar da Ubangiji zai sakanta wa wannan mutum. Sai ya zalimci ko mun kadan in shi, in dai za a yi shi, to wallahi tallahi da kai rana wadda Ubangiji zai zo a zamna, sai an sake sabon lissafi a kanka. Shine Ubangiji yake bayyana mana a cikin Hijr Athirat, yake cewa wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, kada ka taba tunanin wai Ubangiji ya rankana, ya sha'awa wanda yake zalunci, ya sha'awa mai lahiya, ya rankana akan al'amurin alaka al'amurukan shi. Yake cewa inna ma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, yace Ubangiji yana jinkirta su ne zuwa ga wani lokaci, ranar da idanuwa za su kahi akan kallon abu da ilaka, kurum kallon mahalici, kallon yaya za a yi ayi da sa a yi wa mutane hisabi. Wanda Ubangiji shi ya so shi a nan rayuwa, Ubangiji sai ya kama shi da wannan zaluncin da yake. Dalilin gobe kiyama ba zai kama shi da shi ba. Wanda ko Ubangiji ya yi tir da Allah wa dare da al'amurrukan shi, shikenan za ka zalunta sai ya kyale ka, ya amshi ranka in ka ta yi tarhi a yi rasfana abin da kai. Shi kuma a wannan ranar shi ne mafi sharrin rana ta zalunci, wadda idan za a ɗauka za a ɗauki ladanka a bayo wanda ka zalimta, a ɗauka a bada, a ɗauka a bada, a ɗauka a bada, har ya kai a ɗauki layin wani ya tafi ya shaƙe shi, ya yi zina shi, ya yi kaza ya yi kaza, za a ɗauka kai da kake tunanin kai mutumin kirki ne, baka taɓa mora irin wannan abubuwa a rayuwarka ba, za a ɗora maka ƙarshe ka yi yauni a ce ku sha shi ku yi wutar jihar kanku. Wata musiba ta kai haka. Shine manzo Allah ya ce wa Mu'az, kaga dai duk irin kusancin da muke tare da kai, kaga duk irin gabatinka, wattaqi da'watal muslim, ka nisantar da kanka da addu'a wanda aka zalunta. Wanda aka zalunta in wane ne shi? Addu'a shi batta da shamaki da shi da Ubangiji, fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab, batta da wani shamaki tsakaninta da ita da Ubangiji addu'a wanda aka zalunta. Duk lokacin da zai daga ya ce Ubangiji ga wani ya zalunce ni, Ubangiji ka kwatan min haƙina, Ubangiji Allah ya isa, Ubangijin shi sai ya wannan ilimi. Lokaci ya shiga, zan mu tsaya nan. Abinda muka karanta daidai, Allah ya bamu daren shi. Kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta ma iyaye da kakanni da malamba. Allah sanya aljanna ita ce makomarsu, da wata ce makomarsu ita ce makomanmu. Muna fatan muna tawassali ga wannan zama da muka yi, Ubangiji ya ƙara mana kwanciyar lahiya a cikin wannan ƙasar. Dukkan fitintunu da suke ridanta, Allah ya kiyaye, ya kiyaye mu, ya kiyaye zuri'anmu, ya mata albarka, ya mana albarka. Muna fatan Ubangiji ya biya mana dukkan bukatunmu duniya da lahira, ya ƙara jaddada imani a cikin zukatanmu, ya tabbatar da mu akan sunnar shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah datar da mu, ya ƙara ruha mana asiri, ya taimake mu duniya da lahira. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.